Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta View Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da yammacin wannan rana ta Litinin 2 ga watan Disambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Sule da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC kai tsaye muke gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammaci naku. Amma kamar mu tsunduma, bari mu fara da kanin labarai.
Fadar White House da ke nan Amurka ta ce ba za ta shiga zaman sauraron ba'asi kan tsige shugaba Donald Trump ba. Rikicin yankin Hong Kong ya sa an dakatar da yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China. Adadin mutane da suka mutu a hadarin mota da ya auku a Tunisia ya karu.
To kanin labaran kenan, idan kuka zauna za ku ji cikakkun labarai. Muna kuma tafe da shiri wanda za ku ji rahotanni da muke tafe da su, kana da kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin za ku ji cewar wai waɗanne dalilai ne suka sa gwamnatin tarayyar Najeriya rufe bakin iyakokinta da haƙƙin ƙasar ke kokawa.
Wannan da ake kira bullet ko harsashi ko shi ba a yi a Najeriya, ana shigowa da su ne ta hanyoyi daban-daban.
Ana iya cewa wai kuwa me yasa gwamnatin tarayyar Najeriya garkin wasu 'yan kasar ba tare da yi musu shari'a ba?
Da ka saci kudin mu kamar nan a sanadiyar saci kudin mu kamar nan, ka tauye mu ainihin sojoji ma'auni game da abin da ya danganci samun makamai.
To muna tafe da duka waɗannan rahotanni, kana kuma da kuma sauran rahoto ko kuma ince shiri na ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Fadar White House da ke nan Amurka ta ce ba za ta shiga zaman sauraron ba'asi kan tsige shugaba Trump ba, wanda kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ke yi. Shugaban kwamitin Gerald Nadler ya gayyaci shugaban Amurka Donald Trump da lauyansa da su bayyana a gaban kwamitin a yayin da zaman sauraron jin ba'asin zai shiga mataki na gaba. Duk da cewa ba wanda ke sa ran Trump zai bayyana, amma yana da niyyar halartar taron koli na kungiyar tsaro ta NATO da za a gudanar a wannan makon a kusa da London. Shi ma lauyan a fadar White House, Pat Cipollone, ya nuna kin amincewarsa da gayyatar. A cikin wasiƙar gayyata da ya aike wa shugaba Trump a makon da ya gabata, Nadler ya baiwa Trump tabbacin cewa za a yi masa adalci a zaman jin ba'asin.
Majalisar Dokokin Iraq ta amince da murabus ɗan firaministan ƙasar Abdel Abdullah Mahdi da ya yi a jiya Lahadi, matakin da ba a san ko zai kawo ƙarshen mummunar zanga-zangar da aka kwashe watanni biyu ana fama da ita a ƙasar ba. A ranar Juma'a, Mahdi ya ajiye aikinsa, kuma ana sa ran shugaban ƙasar ta Iran Bahran Saleh zai umarci masu rinjaye a majalisar ƙasar da su zaɓi sabon firaminista. Sai dai matakin zai ɗauki lokaci mai tsawo domin ba a san waɗanne jam'iyyu ne suka fi rinjaye a majalisar ba. Mahdi da gwamnatinsa sun amince za su yi aikin wucin gadi don gudanar da gwamnati a sabon kamun a zaɓi sabon firaminista.
Kuna shan labaran nan ne daga nan muryar Amurka, Washington DC. An dakatar da yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China. a sanadiyar sa hannu da shugaban Amurka ya yi akan dokar da 'yan Republican da Democrats suka amince da ita da ke goyon bayan masu rajin demokradiyya a Hong Kong, a cewar kafafen yada labarai na yanar gizo mai suna Azion. Kafar ta bayyana wata majiya da ke kusa da jagorancin tattaunawar shugaba Donald Trump, na cewa an dakatar da tattaunawar ne akan yarjejeniyar cinikayya domin wannan dokar, kuma ana buƙatar a bawa shugaban ƙasar China Xi Jinping damar al'amura da suka danganci siyasa su lafa. Ƙasar ta China ita ma tana ƙoƙarin ɗaukar matakan rama abin da take kallo a matsayin goyon baya da Amurka ke baiwa masu rajin demokradiyya a Hong Kong. A yau Litinin, ma'aikatar wajen China ta bayyana saka takunkumi akan ƙungiyoyin Amurka masu zaman kansu wanda suka taka rawa a zanga-zangar ƙin gwamnati a Hong Kong. Ƙungiyoyin da abin zai shafa sun hada da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na Human Rights Watch.
Adadin mutane da suka mutu a wani hadarin mota a arewa maso yammacin kasar Tunisia ya karu bayan da wata motar fasinja take kan hanyarta na wani tafiya cikin wani guri mai tsaunuka. Ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 26 bayan aukuwar hadarin a jiya Lahadi. Wani jami'in ma'aikatar harkokin cikin gida a kasar ta Tunisia ya ce motar bus din na dauke da fasinjoji 43 ne a lokacin da hadarin ya auku, dukkansu kuma 'yan kasar ta Tunisia ne. Motar na kan hanyarta ne na zuwa wani wurin shakatawa da ake kira Ain Darhan, mai nisan kimanin kilomita 185 daga Tunisia, babban birnin kasar. Wannan hadari na daga cikin mafiya muni hadari da aka samu a kasar, wanda ke da nasaba da rashin kyawun hanya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahotanni yanzu kuma. A makon da ya gabata ne, gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewar tana da masaniyar cewa rufe bakin iyakokinta da ta yi ya jefa al'ummomi cikin mawuyacin hali. Amma gwamnatin ta ce hakan ya zamo dole ne domin maido da martabar ƙasar a idon duniya. Isa Lawal Ikara ya haɗa muna ƙwarya-ƙwaryar rahoton nan.
Rufe iyakokin kan tudu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi domin haɓaka tattalin arziki da kuma tsarkake tsamin tsaro na ci gaba da jawo hankalin 'yan wannan ƙasa. Masana tattalin arziki na ganin dai duk da yake an riga an samu alfanu, amma akwai matsalolin da ya kamata ita ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta duba su. Kamar dai da aka ji ita ma kanta gwamnatin tarayyar na gayawa duniya cewa rufe iyakokin Najeriya duk da kire na wucin gadi ne, ta gano ya haifar da tsadar rayuwa a wannan ƙasa. Malam Abdullahi Abakar Gwandu shine shugaban sashin koyar da mulki da kasuwanci a kwalejin kimiyya da fasaha ta ƙasa da ke jihar Kaduna, wato Katpoli, kuma ya yi ƙarin haske game da rufe iyakokin Najeriya da kuma sakamakon da ake gani a wannan ƙasa.
Maganan rufe iyakokin Najeriya da ake kira border da Turanci ya taso ne a sakamakon abubuwa guda biyu: matsalar tsaro da kuma matsalar tattalin arziki. Akan sha'anin tsaro, idan ka duba makaman da ake amfani da su wajen ta'addanci da kashe 'yan Najeriya, ba ɗaya ko bullet, wannan da ake kira bullet ko harsashi ko shi ba a yi a Najeriya, ana shigowa da su ne ta hanyoyi daban-daban. Na farko kenan. Na biyu, har yanzu a wajen tsaro za ka haushinci cewa yau halin da ake cikin matasanmu sun zama 'yan ƙwaya mashaya, ba su cikin hankalinsu. Ƙwayoyin nan ba wanda ake yi a Najeriya, su ma ta hanyoyin nan ake shigowa da su, kuma shaye-shayen nan shi ma yana da alaƙa da ta'addancin nan. To idan ka koma ta tattalin arziki, 'yan karin magana sun ce gida biyu maganin gobara. Dogara da mai ɗin nan mun ga abin da ya jawo mana lokacin da farashin shi ya kare. Saboda haka gwamnatin Najeriya a cikin matakan farfaɗo da tattalin arzikinta shi ne maganan farnin noma, maganan hana shigowa da waɗansu abubuwa waɗanda yake za mu iya yin su a nan. Wato iftila'i na al'ada da halayya irin na ɗan kasuwan Najeriya,
bai taba bukatar sauki ya zo madan kasa shi dai ya tara mu aljihun shi kudi amma idan ba haka ba kaman kayan abinci wanda muke anan kuma muna kai mu wadannan kasashen to ya kamata a ce farashin sa ya kare amma ai kaga saboda kita da mugunta kaman lokacin da aka yi matsalar dala din nan ne mai yankan farci ma sai ce maka ai dala ta tashi to su ma yanzu boda suke ce maka
amma ai wasu manoma suna murna kuma da rashin karewa kayan abincin da suke ganin shine taimakon da ake cewa gwamnati ta musu yanzu
a'a su manoma ai idan kana neman dan kishin kasa a Najeriya ai shine manomi manoman nan ai su suke gina Najeriya su suke bautawa Najeriya ka taba jin manomi yayin jin aiki
amma alƙawarin ana ta nan gaza wasu wajen ciyar da Najeriya ne yasa ake ta hankorin shigo da shinkafa da sauran kayan abinci daga waje
a'a ba gaza wasu bane manoman Najeriya ai ba su gaza ba idan ka duba yau duk wani dan Najeriya ya watsar da noman nan ya fuskanci hanyar da zai samu kuɗi cikin sauki ai abin da kashe noman kenan
to ko me ra'ayoyin yan Najeriya musamman dai magidanta game da maganar rufe wannan iyakoki na ƙasa da kuma halin da ake ciki yanzu
sunana Kabiru mai neman na jefa masanjin kungiyar zabe sanka club na tarayyar Najeriya a matsayina na talaka manomi makiyayi nayi farin ciki da rufe border na farko dai mu ji tsoron Allah da mu da su da cewa an rufe border nan dama sun saya sun tara wani mahar yayi spare baya amfani amma aka dauko kuma aka ninninka farashin shi anan ba a taimaki kasa ba ba a taimaki yan kasa ba kuma ba a taimaki gwamnati ba ne yanda take so ta ciyar da kasar gaba
tunana Aliyu Yusuf Tumbas ko da ni ba dan kasuwa bane amma ba ni yin ladi ya kamata gwamnati ta tausaya tunda akwai masu shigowa da gaskiya to su sai a bar su shigo wanda kuma aka san suna da ha'inki sai a tsare su
ya Abdullahi wanda yake zaune a angon Dalha to wani bangare ya taimaka to wani bangare ko abubuwan da ake yi ai ba a daina ba da maganan hawan kaya da suka yi tsadaka sun yi agun gidanci abin zaka saya naira 10 sai an mai da shi naira 20 wanda ba ma jin dadi a kai
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to a gaida Isa Lawal Ikara daga batun mawuyacin hali da wasu al'ummomin Najeriya da kasashe makwabtanta suka shiga sai batun rashin mutunta doka da oda daga bangaren mahukunta a Najeriya Kimanin shekaru 4 kenan da aka tasake ya tsohon mai baiwa shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan shawara a harkar tsaro kanar Sambo da Suki zuwa gidan kasu ba tare da an tuhume shi ba wanda aka zarge shi da satar dukiyar kasa kimanin dala biliyan 2 wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya ya hada mana rahoto na musamman akan haka
Rufe iyakokin kan tudu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi domin haɓaka tattalin arziki da kuma tsarkake tsamin tsaro na ci gaba da jawo hankalin 'yan wannan ƙasa. Masana tattalin arziki na ganin dai duk da yake an riga an samu alfanu amma akwai matsalolin da ya kamata ita ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta duba su. Kamar dai da aka ji ita ma kanta gwamnatin tarayyar na gaya wa duniya cewa rufe iyakokin Najeriya duk da kire naucin gadi ne ta gano ya haifar da tsadar rayuwa a wannan ƙasa. Malam Abdullahi Abakar Gwandu shine shugaban sashin koyar da mulki da kasuwanci a kwalejin kimiyya da fasaha ta ƙasa da ke jihar Kaduna wato Katpoli kuma yayi ƙarin haske game da rufe iyakokin Najeriya da kuma sakamakon da ake gani a wannan ƙasa
maganan rufe iyakokin Najeriya da ake kira border da turanci ya taso ne a sakamakon abubuwa guda biyu matsalar tsaro da kuma matsalar tattalin arziki akan sha'anin tsaro idan ka duba makaman da ake amfani da su wajen ta'addanci da kashe 'yan Najeriya ba daya ko bullet wannan da ake kira bullet ko harsashi ko shi ba a yi a Najeriya ana shigowa da su ne ta hanyoyi daban-daban na farko kenan na biyu har yanzu a wajen tsaro za ka haushi mu cewa yau halin da ake cikin matasan mu sun zama 'yan kwaya mashaya ba su cikin hankalinsu kwayoyin nan ba wanda ake yi a Najeriya su ma ta hanyoyin nan ake shigowa da su kuma shaye-shayen nan shi ma yana da alaka da ta'addancin nan to idan ka koma ta tattalin arziki yan karin magana sun ce gida biyu maganin gobara dokara da mai din nan mun ga abin da ya jawo mana lokacin da farashin shi ya kare saboda haka gwamnatin Najeriya a cikin matakan farfado da tattalin arzikinta shine maganan farnin noma maganan hana shigowa da waɗansu abubuwa ɗin da yake za mu iya yin su anan wato iftila'i na al'ada da halayya irin na dan kasuwan Najeriya bai taba bukatar sauki ya zo madan kasa shi dai ya tara mu aljihun shi kudi amma idan ba haka ba kaman kayan abinci wanda muke anan kuma muna kai mu wadannan kasashen to ya kamata a ce farashin sa ya kare amma ai kaga saboda kita da mugunta kamar lokacin da aka yi matsalar dala din nan ne mai yankan farci ma sai ce maka ai dala ta tashi to su ma yanzu boda suke ce maka
amma ai wasu manoma suna murna kuma da rashin karyewar kayan abincin da suke ganin shine taimakon da ake cewa gwamnati ta musu yanzu
a'a su manoma ai idan kana neman dan kishin kasa a Najeriya ai shine manomi manoman nan ai su suke gina Najeriya su suke bautawa Najeriya ka taba jin manomi yayin jin aiki
amma alƙawarin ana ta nan gazawar su wajen ciyar da Najeriya ne yasa ake ta hankorin shigo da shinkafa da sauran kayan abinci daga waje
a'a ba gazawar su bane manoman Najeriya ai ba su gaza ba idan ka duba yau duk wani dan Najeriya ya watsar da noman nan ya fuskanci hanyar da zai samu kuɗi cikin sauki ai abin da kashe noman kenan
to ko me ra'ayoyin yan Najeriya musamman dai magidanta game da maganar rufe wannan iyakoki na kasa da kuma halin da ake ciki yanzu
sunana Kabiru mai neman na jefa masanjin kungiyar zabe sanka club na tarayyar Najeriya a matsayina na talaka manomi makiyayi nayi farin ciki da rihe boda na farko dai mu ji tsoron Allah da mu da su da cewa an rihe bodan nan dama sun saya sun tara wani mahariya inspire bai amfani amma aka dauko kuma aka ninninka farashin shi anan ba a taimaki kasa ba ba taimaki yan kasa ba kuma ba a taimaki gwamnati ba ne yanda take so ta ciyar da kasar gaba
sunana Aliyu Yusuf Tumbas ko da ni ba dan kasuwa bane amma ba ni yin ladi ya kamata gwamnati ta tausaya tunda akwai masu
to ba sauraro sai mun aikin gafara wannan samu tangardan na'ura amma ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya
yanzu an samu shekaru hudu chip tun kamawa da tsare tsohon mai bawa shugaban Najeriya shawara ta fuskar tsaro zamanin tsohon shugaba Jonathan wato Kanar Sambo da Suki Sambo dai wanda ake tuhuma daga hukumar EFCC da salwantar da kudi da suka haura dala biliyan 2 na hanon jami'an tsaron farin kaya DSS a bayan an kama da Suki ne mahaifinsa tsohon Sultan Ibrahim da Suki yayi jinya har Allah ya masa rasuwa ba tare da Sambo ya samu ganawa da shi ba kazalika Sambo da Suki ya samu beli har ma daga kotun kungiyar kasashen tattalin arziki ta Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CDAO amma bai samu fitowa ba. Ministan Shari'a Abubakar Malami ya bayyana dalilin rashin sake da sukin ciki har da batun kuɗin da aka ce don sayo makamai ne da ba a sayo ba. Har haka yayi sanadiyar yan ta'adda suka kashe dubban mutane.
Idan ana zargin ka da aikata laifi na abin da ya danganci sace kuɗin makamai, an zarge ka da aikata laifi na sace kuɗin makamai. Ainihin ka je kotu ta ba shi kabeli akan zargin ai sace kuɗin makamai. Aka waye gari bukata da bincike ya taso na cewa ai ba magana sace kuɗin makamai bane da ka sace kuɗin makamai na asalin zai sace kuɗin makamai nan ka tauye ainihin sojoji ma'auni game da abin da ya danganci samun makamai ka sa rayuwar su cikin kangi waɗanda ya kamata sojoji su hita su ba kariya ka sa taso rayuwa cikin kangi asanadiyar rashin makaman nan ainihin farhula sun rasa rayukan su sojoji sun rasa rayukan su bukata ta kama ta abiye bincike akan abin da ya danganci salwantar rayuka har ila yau shikenan tunda an caje ka an ba shi kabeli akan abin da ya danganci sata ko kuma sama da fadi akan harkokin binan kudi bukata ta kama ta bincika kan salwantar rayuka sai ka yanke hukuncin cewa za a ainihin shikenan gwamnati ba za ta bincika ba
a hirar da muka yi da suki gab da zaben 2015 ya bayyana cewa shine ma kan gaba wajen neman kawo maslaha ga gwagwarmayar kawar da Boko Haram
I wish to assure Nigerians that government is doing everything to protect lives and property We have developed a program that is inclusive, and our doors are open for new ideas or input that the public may have.
Da alamun Sambo da Suki na nan lafiya a hannun jami'an ko ba a san ranar da shari'ar sa za ta kammala ba har ya kai ga yanke masa hukunci in za a tuna Sambo da Suki ne sanar da tage zaben 2015 da dalilan tsaro inda duk da haka bayan gudanar da zaben shugaban Muhammadu Buhari daga jam'iyyar APC mai adawa a lokacin ya lashe zaben bayan takara sau hudu a tsawon shekaru 12 shi ma shugaban yan shi'a na IMN Ibrahim Elzazzaki na cika shekaru hudu a watan nan na Disamba tun kama shi da aka yi a Zaria biyo bayan arangamar yan shi'a da sojoji da ta fara a cibiyar Hussein Nasiru Adamu El Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya masu sauraro sai mun aikin gafara mun dan samu tangarda da na'uranmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraronmu da yammacin wannan litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirinmu na wannan makon zai kammala tattaunawarmu da Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar da ke kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, inda yake ci gaba da ba da shawarwari ga iyaye, malamai, har ma da su kansu dalibai. Karshe farfesa a matsayinka na shugaban wannan hukuma da ke kula da kwalejojin horas da malamai ta ƙasa a Najeriya, wani irin kira gare ka ga su mahukunta da suke jan ragamar waɗannan kwalejoji da suke kusan akwai kwalejoji sama da 170 da wani abu a Najeriya? Wani irin kira kake da shi gare su na farko kenan, sannan na biyu wani kira kake da shi ga su iyaye waɗanda suke da burin ganin ƴaƴansu sun je waɗannan kwalejojin horas da malamai, sannan kuma su kansu ɗalibai wani irin kira kake da shi gare su musamman don su samu shauki na san su ma su zama malamai a gobe?
Ga waɗannan shugabannin makarantu, ina son su ƙara kula da yadda ake koyarwa, ma'ana abinda muke kira supervision. Dan baka misali, sai kaga makaranta na sakandare mai zaman kanta da kuma wannan makaranta ta gwamnati. Yawancin bincikenmu ya nuna cewa a makarantun gwamnatin akwai malamai masu ilimi da suke koyarwa wanda suka fi na waɗannan makaranta masu zaman kansu. Amma in aka yi koyarwa, yaro ya zo gama makaranta, sai kaga ya fi cin jarabawa a wancan makaranta mai zaman kansa akan wanda suka yi makarantan gwamnati. Alhali kuma malamin na makarantar gwamnatin sun fi ilimi. Me yake kawo haka? Rashin kula da yadda ake koyarwa. Idan kana makarantar wani mutum ne, zai tabbatar da cewa in awa takwas za ka yi, to ka yi awa takwas din nan kana tsaye kana koyarwa. Nan kuma sai ka same su a gindin bishiya. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da muke jawo hankali ko kuma za mu ba da shawaran waɗannan waɗanda suke riƙe da waɗannan manyan makarantu su tashi tsaye. Domin a da makarantun gwamnati nan ake samun ilimi, ba makarantun masu zama kansu ba. To abun ya juya, muna so a lura da wannan. Shi kuma uban yaro ko iyayen yara, da ba a damu da boko ba, yanzu zamani ya zama boko. Dan haka idan kana son ka rayu a duniyar yau kuma ka fahimce ta, to fa sai ka hada da boko. Inji Mu'azu Hadeja ne ko Sa'adu Zungur, yace ilimin addini na gaba, ilimi na binta na zamani. To yanzu ya wajaba a kan ƴaƴanmu su samu waɗannan ilimi duka biyu. Idan fa ba mu yi bokun nan ba, abinda kowa ma kwatamin da yake jefawa arewa, to za ta ci gaba da haka. Amma in mun yi boko, muna da malami, muna da doktoci, muna da injiniya, muna da nas-nas, muna da mene-mene, to shi kenan za mu tare wasu abubuwan. Gwamnati bisa ga ɗan abin da take da shi, tana taimakawa don waɗannan makarantu su ci gaba. Kada ka manta, a addinance ma, in ka haifi ɗa, ilmantar da shi da tarbiyyansa yana kanka ne, baya kan gwamnati, yana kanka kai da ka haife shi. Saboda haka ina kai ina zagin gwamnati, in ɗanka bai da ilimi a kanka yake. Saboda haka mu iyayen yara mu tashi mu taimaka wa yaran nan, mu tsaya mu tabbatar da cewa sun yi karatun nan. Domin ko mutum bai da aiki, yadda mutane za su tafi yadda rayuwansu? Wanda yake da ilimi zai tafi yadda rayuwarsa daban da wanda bai da ilimi. To saboda haka ilimi ya wajaba akan mu, kuma duk mu taimaka. Dalibai dai, kamar yadda na faɗa a baya, zamanin nasu ne, kuma suna ganin bukatun zamanin domin su saje da zamanin a tafi daidai. Idan ba su yi karatu ba, za su zama kuran baya. In ba su yi karatu ba, ba za su fahimci komai ba. In ba su yi karatu ba, ba za su iya gudanar da abubuwansu ba. Ai, suna ganin ƴan uwansu suna tafiya yanan gizo, suna kulle abokantarka a can, suna samun ta yau. Anan idan kana son ka samu wani littafi wanda ba za ka iya saya ba, za ka iya shiga yanan gizo ka samu littafin, ka karanta shi, ka fahimce shi. Shi yasa koyarwa na yanzu ma akan sa ɗaliban ne a gaba. Ba irin da wanda malami kullun yana da alli a gabansa yana rubuta yana rubutawa ana copy ba. A'a, yanzu za a ce ne ga abin da muke so mu yi magana a kai yau. Malami ya faɗi dan abin da ya sani, sannan kuma ya faɗa muku gurin da za ku je a yanan gizo ku samo sauran bayanai ku shiga. Shi yasa ma yanzu kaman a jami'o'i da sauran kolejoji na ilimi, idan ka je kai malamin kana magana, sai yaro ya daga hannunsa ya ce to amma an shige wannan guri domin kaza da kaza, a kaza da kaza an yi kaza. Ma'ana ya fika ya dan yi wani bincike da yafi abin da ka sani. To wannan abin da yake ce, duk da ga dalibai nagari dole ne su natsu su yi karatu,
kuma su bar duk wasu ɗabi'o'i da wanda bai da kyau, su mai da hankalinsu akan karatun nan domin rayuwarsu ta duniya ta inganta.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu muna miƙa godiya ta musamman ga bakon namu, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni, sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Kuma sauraro, har yanzu ana tare sashen Hausa, yanzu kuma ga wasiƙun masu saurare.
Saƙonmu na farko ya fito daga Abubakar Sadiq Bilal, jihar Adamawa, Najeriya. Ya ce, "Salam VOA Hausa, a yau ina son ku bani dama domin in taya murna ga sabbin kwamishinonin jihar Adamawa da suka sha rantsuwar kama aiki a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Da fatan za su yi aiki tsakaninsu da Allah. VOA na gode." Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Goni, manajan ɓullo da Masak, da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak, da Mustapha Baba Ali da Masak. Suka ce, "Baki ɗaya Salam VOA Hausa, a yau mun shigo wannan filin ne don mu yi yabo da jinjina zuwa ga mai girma sabon gwamnanmu na jihar Borno, Profesa Baba Gana Umar Zulum. Tabbas al'ummar jihar Borno, mu kam ba mu yi zaben tumun dare ba, duk da cewa ko shekara ɗaya bai yi a ƙaragan mulki ba, amma ya yi mana abin da ba a yi mana ba a shekaru takwas ba. Haƙiƙa sai yanzu ne muka samu gwamna na gari mai kishin talaka, ba mai kishin aljuhunshi ba. Muna addu'ar Allah ya sa ya tafiyar da mulkinsa lafiya, ya gama lafiya. Amin summa amin." Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Namairo Umar Makera da Salihu Isa Fana. Suka ce, "Baki ɗaya haƙiƙa an ce fata na gari lamiri." To, da haka muka yi wa mahalartan wannan taron tattaunawa batun magance matsalar sauyin yanayi da duniya ke fuskanta, wanda za a gudanar a birnin Madrid na ƙasar Spain. Fatan Allah ya sa a ƙarshe ta cimma ruwa. Amin summa amin. Sai kuma saƙon na gaba ya fito daga Sufyan Gumel Zangon Daura. Ya ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa." Ya ce, "Ɗora sashin gina babbar jami'ar Sufuri a yankin Daura da shugaba Muhammadu Buhari ya yi abin alfahari ne ga mutanen Daura da Najeriya baki ɗaya." Sai kuma saƙonmu na ƙarshe fito daga Alhaji Mele Yusufari. Ya ce, "Salam VOA Hausa." Ya ce, "Muna taya shugaba Muhammadu Buhari da matarsa Aisha murna kasancewa shekaru 30 da aurensu, da fatan Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Amin summa amin."
A gaida Abdulaziz Adali Toro da wasiƙun masu saurare, yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Faidar White House da ke nan Amurka ta ce ba za ta shiga zaman sauraron ba a si kan tsige shugaba Trump ba, wanda kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ke yi. Shugaban kwamitin Gerald Nadler ya gayyaci shugaban Amurka Donald Trump da lauyansa da su bayyana a gaban kwamitin a yayin da zaman sauraron jin bahasin zai shiga mataki na gaba. An dakatar da yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China a sanadiyar sa hannu da shugaban Amurka ya yi akan dokar da 'yan Republican da Democrats suka amince da ita da ke goyon bayan masu rajin demokradiyya a Hong Kong, a cewar kafa yaɗa labarai ta yanar gizo mai suna Azion. Majalisar Dokokin Iraq ta amince da murabus ɗin da Prime Minister ƙasar Abdul Mahdi ya yi a jiya Lahadi, matakin da ba a san ko zai kawo ƙarshen mummunar zanga-zangar da ƙasar ta kwashe watanni biyu tana fama da ita ba.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da wani shirin, wanda a yau ma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne a kan batun mutunta doka da mahukunta ba su yi, ko kuma a ce mutunta doka ga 'yan ƙasa. Ta ya kuke ganin za a bi don a dinga mutunta doka? yanzu a madadin abokiyar aikin nawa Aishatu Sule da ta taya ni gabatarwa, sai wanda ya hada Daniel Brown da injiniyan namu Dan. Ni ne Yusuf Aliyu Harande ke cewa bis salam.